Karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mita 16, 21 da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5, wato a binnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samu mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Afrilun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ga kanin labaran duniya.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Samantha Power, ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Ƙungiyar likitocin sa kai ta Doctors Without Borders sun faɗi cewa ba za a iya cimma ƙudurin kawar da cutar sida a doron duniya a shekarar 2020 ba, sai in ma'aikatan jin ƙai sun gane cewa akwai buƙatar yin aiki tuƙuru. Sannan kuma a yau Laraba, shugaban Amurka ya isa ƙasar Saudi.
To idan muka leƙa Najeriya kuwa, masu dakon man fetur su ma sun bayyana irin halin da suka shiga saboda matsalar ƙarancin man fetur.
Motocin mu a yanzu akwai wanda suke wuce kwana 40 zuwa wata 2 suna jiran man nan a dauko. Mu a yanzu wasu mu suna cikin haulai.
Sannan za ku ji cewa jami'an tsaron Jamhuriyar Nijar sun yi wani babban kamun masu safarar miyagun kwayoyi, amma duka waɗannan za ku ji ne fa bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Samantha Power, ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Mrs. Power ta yi wannan sanarwar ne jiya Talata a Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, bayan tararrukan da ta yi da shugaba Paul Biya da Prime Minister Philemon Yang da kuma ministan tsaron ƙasar Joseph Beta Asamu. Mrs. Power ta ce a lokacin zaman da suka yi, ta faɗawa jami'ai cewa Amurka ta ƙudura aniyar ƙulla ƙawance da ƙasar Kamaru don murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram waɗanda ke kai hare-hare a yankin tafkin Chadi, inda ke magama iyakokin ƙasashen Kamaru, Najeriya, Nijar da Chadi. Power ta ce dole ne a murƙushe 'yan Boko Haram ta hanyoyi da yawa, ba wai ta yin amfani da ƙarfin soja kawai ba. Ta kuma ce ta yi kira ga duk jami'an da ta gana da su da su san yadda za su warware halin uquba da al'ummar da rikicin Boko Haram ya shafa suke ciki, kamar ba da goyon baya ga gwamnati mai tafiya da kowa, kuma dole ne a kare haƙoƙin bil'adama. Ta ƙara da cewa muhimmin abu shi ne a yaƙin da ake yi da Boko Haram a yi shi ba tare da an ware al'umma ba, wadda ita ma tana da haƙƙi a ci gaban yankin nan gaba.
Ƙungiyar likitocin sa kai ta Doctors Without Borders ta faɗi cewa ba za a iya cimma ƙudurin kawar da cutar sida a doron duniya a shekarar 2020 ba, har sai idan ma'aikatan jinƙai sun gane cewa akwai buƙatar ƙarin aiki tuƙuru a yankin Afirka ta Yamma da Tsakiya, inda adadin masu cutar ya ragu in aka kwatanta wato da yankin ƙasashen da ke kudu da hamada. Likitocin sun haɗa wato na sa kan sun fidda wani rahoto a yau Laraba mai cewa mai da hankali kan ƙasashen Afirka da cutar tsida ta fi kamari da aka yi ya sa ba ya mai da hankali akan buƙatun yankunan Afirka ta Yamma da Tsakiya. Rahoton ya ce yayin da yaɗuwar cutar tsida ta ragu a wannan yanki, inda kashi 2.3 na al'ummar yankin ke ɗauke da ƙwayar cutar, duk da haka wannan adadin ya ruɓanya har sau uku a duniya. Haka kuma wasu sassan wannan yanki na da kashi kusan 5 na yaɗuwar wannan cutar. Wato kuma ya buƙaci cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyoyin da ke ba da gudunmawa da ƙasashen Turai da gwamnatoci da kuma ƙungiyoyin al'umma da su fito da wani shiri wanda zai zaburar da jinyar cutar a ƙasashen Afirka ta Yamma da Tsakiya, inda ƙasa da kashi 1 a cikin 3 na al'umma da ke da buƙatar magunguna kawai ke samun jinya yanzu haka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne, shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Saudi, inda ake sa ran zai gana da shugaba Salman akan batutuwa da dama, ciki har da batun Iran da rikicin Yemen da kuma ƙoƙarin da ƙasashe ke yi na murƙushe wato mayakan ISIS. Amurka da Saudi kawaye ne na lokaci mai tsawo, amma daga baya-bayan nan wannan kawancen nasu ya danye sanyi. Shugaba Obama ya cacaki Saudi da wato da kasa yin abin da ya dace wajen yaki da ƴan ISIS, kuma Amurka ta hada kai da kasashen duniya masu arzikin man fetur wajen cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran, abin da ya bude hanyar samun biliyoyin daloli ta dage takunkumin da aka sawa kasar. Ganawar ta yau Laraba na zuwa ne gabanin taron kolin kasashen da ke yankin Gulf wanda za a yi gobe Alhamis in Allah ya kai mu.
Hamshakin attajir na Donald Trump da tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun lashe zaben fidda gwanin da aka yi jiya Talata a jihar New York, inda suke ƙara samun rata mai yawa tsakanin su da abokan takarar su don neman jam'iyyun su tsaye da su takarar kujerar shugabancin kasar Amurka. Dukkan su biyu sun samu nasara da gagarumin burinjayi. Trump ya samu ƙuri'u kashi 60 cikin 100 in aka kwatanta da ƙuri'u kashi 25 da gwamnan jihar Ohio John Kasich ya samu, da kuma kashi 15 cikin 100 da Senator Ted Cruz na jihar Texas ya samu. Ita kuwa Hillary Clinton ta doke abokin takararta wato Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da ƙuri'u kashi 58 cikin 100, shi kuma ya samu kashi 42. Trump ya samu kusan duk wakilai 95 na jihar New York na jam'iyyar Republican, wanda zai bashi wakilai 835 bayan zaben na jiya Talata. Shi kuwa Cruz ya samu wakilai 559, yayin da kadan ya rage Kasich ya samu ƙuri'u 147. Akwai buƙatar wanda zai zama dan takarar jam'iyyar Republican ya samu wakilai 1237, matakin da ake gani da wuya Donald Trump ya samu kamun nan da babban taron jam'iyyar cikin watan Yuli. A biyo mu a cikin shirin, za a ji ƙarin bayani. To, labarin da kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara watannin namu ne daga kasar Kamaru, yayin da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Samantha Power ke ziyara a kasar Kamarun domin duba halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Ta jagoranci wani shirin kona ɗaruruwan haurukan giwaye. Amma rahoton na Muhammad Awal Garba ya fara ne da ziyarar da ta fara kaiwa wato ga shugaba Paul Biya.
Karan farko kenan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kawo ziyaran aiki a kasar Jamhuriyar Kamaru, inda ta gana da shugaba Biya a fadarsa dake birnin Yaounde. Jakadiyar Power ta tattauna da Mr. Biya kan yanda kasashen biyu za su cimma nasara kan yakan 'yan ta'addan Boko Haram da ma matsalar da ake fama da shi a duniya na canjin yanayi. Samantha Power ta yi wa manema labarai jawabi a fadin shugaba Biya na yanda za a magance olin da kasar Jamhuriyar Kamaru ke da shi. Tace
discuss the monstrous threat posed by Boko Haram and
mun tattauna kan yadda za mu murƙushe 'yan ta'addan Boko Haram ne, kuma za mu ga cewa mun gama da maharan na Boko Haram, sannan mun amince za mu yi iyakacin bakin ƙoƙarinmu. Amma ba mu kaɗai ba, za mu murƙushe 'yan ta'addan na Boko Haram cikin lokaci ƙanƙani. Samantha Power ta zarce da ziyarar nata ne har zuwa ofishin ministan dabbobi da albarkatun gandun daji Mr. Ngole Philip, anda ta jagoranci ƙona hauren giwa sama da ton 500 a birnin Yaounde. Daga nan ne sai ta zarce da ziyarar nata zuwa jihar Arewa mai nisa domin ganewa idanuwanta irin yanda 'yan gudun hijira da ke makare a ƙauyen Minewawo, waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta gina musu tantuna da ma kula da su. 'Yan gudun hijiran dai sun kai kimanin 50,000 ne a wannan ƙauye na Minewawo, sannan waɗansu kuma suna warwatse a dajin tafkin Chadi. Samantha Power ta zagaya domin ganewa idanuwanta irin yanda waɗannan bayin Allah suke rayuwa. Abin da tace,
to the people of Cameroon, to the people of Nigeria, Niger, Chad, and we will look to support you economically.
Mun tattauna da gwamnatin shugaba Obama za mu agaza da taimakon kudade ma waɗannan ƙasashe waɗanda suke fama da 'yan gudun hijira. Ƙasar Kamaru, ƙasar tarayyar Najeriya, ƙasar Nijar da ƙasar Chadi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce gwamnatin Amurka za ta taimaka da dolar Amurka miliyan 40,000 domin a ceto waɗannan bayin Allah daga cikin halin da suke ciki na Boni kafin a mayar da su garuruwansu na haihuwa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma sai Najeriya, inda masu ababen hawa ke ci gaba da kokawa dangane da karancin man fetur da kuma hauhawar farashinsa a kasar. yayin da masu dakon man ke cewa su ma suna wato sun shiga a cikin halin kakanikai saboda rashin yin ayyukan su kamar yadda suka kamata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
Sunana Sabo Shehu Dan Tasi.
Na ganka akan layi. Ka sha mai?
Eh ƙwarai ba mu sha ba wallahi. Yanzu dai gashi ne dai muna nema. Ko layi ma ba a motsa ba. Sabo dai muna sa da nan da magariba da yin Allah ya yarda.
Sama'ila Usman.
Tun yaushe ka hau layi?
Tun misalin karfe 6.
To yanzu zuwa yaushe kenan kake sa ran samu?
Yanzu ina ganin in mun yi sa'a in samu a karfe 2 da rabi haka.
Wasu daga cikin dimbin direbobin motocin haya kenan da kuma ɗaruruwan masu ababen hawa dake kan layin Saint Peter a guda daga cikin kalilan din gidajen mai dake sayar da man a sassan birnin Kano. Shi ko wannan direba na babur din Arewa ta sauya yana cewa
sunana Sabi Muhammad Hussein. Na goma ce inje shawara wajen Yan Bujo Market in ƙara gaban je neman abinci. Gwamnati tare da suna cewa za a samu. Kawai sai an samu an gani.
Su ma dai masu motocin tanki da ke dakon albarkatun man daga kudu zuwa arewacin Najeriya sun ce suna tsaka mai wuya a halin yanzu. Alhaji Sani Sambo shi ne shugaban kungiyar su a shiyar Kano.
Yau duk wani mai tanki abin tausayi ne. Duk mota tanki da ka gani a ka'ida abin da ya kamata ta yi sau daga 2 zuwa 3 a wata. To ina so in gaya ma tunda wahalan nan man nan ta fara daga ƙarshen shekarar da ta shuɗe zuwa yanzu, ko da yaushe muna da isasshen motoci wanda suke zaune a wajajen da ake ɗaukowa man nan. Motocin mu a yanzu akwai wanda suke wuce kwana 40 zuwa wata 2 suna jiran man nan a ɗauko. Mu a yanzu wasu mu suna cikin haulai. Duk wanda ya sai mota da kuɗin banki a yanzu hannayensa suna kansa.
Kwamrai Alhassan Uba Idris da ke zaman tsohon sakataren shiyar Kano na kungiyar dalalan mai masu zaman kansu ta Najeriya wato IPMAN ya ce.
Ka ci kuɗin nan na farko daman tsohon ma'aikaci ne na NNPC. Yau ya yi magana na farko ya fara cewa za a wadata mai da ba za ta ba sai nan da wata 3. Ya dawo ya ce ya lashe amansa ya ce sai nan da sati 2. Sannan wanda suke zuwa su je su kawo shi su zo su sai mana da shi a Lagos. Ka ce za ka ba su dala a kan official rate. Har yanzu an kasa processing a san yadda za a yi a ba wa mutanen nan dala at official rate. Yanzu in sun je sun kawo man nan za su sayar da shi a bisa ka'idar da kuka ce.
Ba ka ganin cewa duk waɗannan abubuwan da ka zayyana shi ƙaramin minista na yi da sanin shi wanda ya naɗa shi tunda dama an ce amintaccensa ne kuma ya zo ya saka shi?
To ya za ka ce amintacce? To amintacce na mai yiwuwa ya canza.
Kwamrade Alhassan Uba Idris kenan tsohon sakatare a shiyar Kano ta kungiyar dalalan mai ta ƙasa IPMAN. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda jami'an tsaro suka ce sun cafke wasu masu safaran miyagun kwayoyi yayin da ake shirin tsallakawa da kwayoyin ta kan iyakar ƙasar da Libya. Daga Agadez ga rahoton wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako.
Kwanaki kalilan bayan dahe kwaya mai yawa a iyakar Nijar Najeriya da jami'an tsaro a bangaren birnin Kwani suka yi, to jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun kara yin wani dabkeken kamun kwaya ta dimbin miliyoyin sefa a garin Durku a iyakar jamhuriyar Nijar da Libya daga hannun masu safar wannan miyagun kwayoyin na ƙasa da ƙasa. Ita dai wannan kwayar masu ita sun ɗauko ta ne daga tarayyar Najeriya suka biyo ta Nijar da ita domin tsallaka da ita Libya, watakila arce da ita zuwa kasashen Turai. Malam Muguni Ibrahim mai kula da sha'anin bincike a rundunar 'yan sanda ta garin Agadez ya yi manema labarai ƙarin bayani game da ababen da ya kumshi kamun da suka yi.
Kwaya ne suka kama saman hanyar Durku, kilo 147 na ganyen tama, ganja wanda ake cewa, da komprime 70,000 na tramol. Kwaya ta shigo mu daga wajen Nigeria, ta biyo ta nan Agadez kuma aka ɗauka za a sa ta cikin Libi. Ba mu sani ba Libi za ta tsaya ko kuma daga Libi ma gaba ta yi. Mota dai da aka ma Libi ne za ta tafiya. Kaman kun ga shi ganyen nan na taba, kuma kaman birgi-birgi ne. Kowane birgi ana ɗaukan shi kaman ya yi shekara 80. Kenan an kai shi Libi an ce kuɗin yana iya duble ko ko kuma yayi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan yadda ya zance muliyika cikin motocikla suka shiga aka doka su to shi driver mun sani bai san ba ko kayan menene shi dai ya doka da kansu to san ba duka dirbobin da suke bincika su san ko menene kayan mutane
manyan shugabannin askaran jamhuriyar Niger da ke yankin Agadez dukkan su sun dai halarci bikin gabatar ma yan jarida wannan kwayar da aka kama kuma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a babbar kotun Agadez cewa da Malam Dubu Nuhu ya yi ma manema labarai karin bayani game da wannan kamun da jami'an tsaron suka yi a yankin Agadez.
Wannan aiki babban jan aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji dadin shi kuma kasa duka ta ji dadin shi kuma muna neman al'umma dawon da aiki na kowa din kenan kowa ya kama ma police din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta cikin Niger shine muka zo da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba dai mutane su ji labari kuma a kira jama'a ai su kama a samu duka wannan hanya ta kwayar da take bi ta biyo address ta wuce ta Libya ta tai Europe mu samu wannan bala'i mu gushe shi
shi da fataucin miyagun kwayoyi da shaye-shayen su yana daya daga cikin ababen da ke hana ruwa gudu wajen tarbiyantar da matasa tare da bata al'umma Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
Wada lagai da Haruna mamman bako ta yanzu kuma sai nan Amurka bayan nasarar da suka samu a zaben fidda gwani da ake ci gaba da yakin neman zaben shugabancin kasar Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun jinjina wa mutanen jihar New York inda aka yi zaben da farko ga Hillary Clinton.
You know, in this campaign we've won in every region of the country.
Kusancewa a wannan yakin neman zabe mun samu nasara a kusan dukkanin yankunan kasar nan. Daga arewaci zuwa kudanci da gabashi zuwa yammaci amma wannan nasara ta daban ce a gare ni
New Yorkers you've always
al'ummar jihar New York a koda yaushe kuna mara min baya
and I've always tried
kuma ni ma a koda yaushe ina kokarin naga cewa na mara muku baya
Today together
Ayo mun sake samun nasara ina kuma matakar nuna godiya ta
To shi ma a lokacin da yake mika godiyarsa bayan nasarar da ya samu dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yayi jawabi kamar haka
I want to just thank everybody I have great admiration and praise For the city of New York and the state of New York
Ina so ne na mika godiya ta ga kowa da kowa ina matakar jinjinawa jihar New York bazan iya cewa ga inda nake tunanin zan samu wannan nasara ba kamar anan saboda haka muna kaunar ku baki daya zan yi tafiya zuwa Indiana zan kuma je Pennsylvania zan je wurare da dama nagode mutanen jihar New York nagode mutanen jihar New York muna kaunar New York muna kaunar New York
to everybody and thank you New York we love New York we love New York. Thank you very much.
Dan takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican kenan Donald Trump. To yanzu agogona cewa a da wato Niger da ma Nigeria karfe 4:18 wato 11 na safe kenan da 18 a nan Washington. Ga ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da raka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun karbi bakuncin Abba Bukar Colony da asalin jamhuriyar Niger amma mazauni na Amurka a cikin jihar Maryland a cikin shirin da ya gabata Abba yana muna bayani ne cewa lokacin da ya zo Amurka abubuwa na da saukin samuwa musamman ma aikin yi amma kuma yace sakamakon harin a watan Satumba ya sa abubuwa sun canza A daidai wannan wurin ne bakon namu zai ci gaba da mana bayani inda na tambaye shi ko tsauran abubuwa bai sa shi kasa a goyo ba musamman ya ce zai koma gida Niger
na bai sa ba wanda pastor da rage maka da harin ni ke wallahi ban ga matsaya ba da ya bani wahala na ka
to kenan da wuya a ce da wuya kila ma abba ya koma gida a Niger kenan
A insha Allah wata ran ana koma gida gida ne wannan do yanda you know ko yanzu ma duk shekara biyu uku ina kai jiyana mu duka mu tare mu ga mutanen gida
da man shi nake so in ce shin tsawon shekarun ga 20 abana zuwa gida ko kuwa dai
ba mun ga na kai ko 2014 na kai shekara biyu yanzu da na kai duk iyali na muka tare muka koma insha Allah ba dima mun koma gida wannan kai gida gida ne duk inda ka tayi baka yi mance gida
to gaba ɗaya yanzu ya kake kallon rayuwar Amurka tunda ka dade nan kuma kaga abubuwan da suka faru da abubuwan da ke faruwa yanzu musamman da kace abubuwa sun canza
to yanzu kai yanda naga harkoci suna tafiya kamar yanda kowa yake gani kana kallon kana ji abinda suke gani cikin radio da suna gani cikin TV kuma mutane yanzu sun fara kaman matsala kadan da wayanda suke zuwa da wani kasa sun azaba wayanda suke zuwa da wani wuri suna dan suna daukan aikin nasu sun azaba wayanda suke zuwa da wani wuri suna da hanya da su da mutanen da suke an kai hanan ga basa samu ko da ma ba gaskiya ne ba amma akaran ne yanzu mutane da yawa haka suke tamani
to yanzu wani ce zai niko gari ya taso daga Niger ya zo nan domin neman abin zaman gari ka ba shawaran ya zo tunda ka ce abubuwa sun canza kuma sun yi tsauri ka ba kamar da
wallahi kai in dai mutum yana so in ga mishi gaskiya ina ga mishi ke ba kamar da ne ba ba kamar da ne ba yanzu wanda ake kama mutum lokacin nan in ka zo ake kama maka da ko ina dan ka yaro nan yanzu ba haka nan ne ba wanda yake so ya zo nan ga in dai yanzu baka da wani dilali da zai kawo ka ba sai in ce maka wallahi galka zo
to menene dadin zaman Amurka
dadin zama Amurka dadin shi kana iya yin duk abin da kake yi in dai harkokin kana bin gaskiya ba mai matsa maka wannan sai wannan abu ne ko wallahi na jin dadin shi in kana bin gaskiyan kasan kana yin abin da ya kamata kai ba mai zo yake maka don mai kace haka nan ko don mai kai haka
kuma zaka samu duk abin da ya dace ka samu ba sai ka san wani ba kenan
ya in ka san hanyoyin ka kai kana bin gaskiya duk abin da kake so kana iya samu
ba tare da sai ka san wani ba
ba yanzu ina son wani takarduna bai kamata ma in kai in ce bai ba na san wani ne ba ko ina ba wani abu in same shi da zahi in na san hanyar da ake yi ka same shi kawai bai ma kai ka shiga cikin biron wani ba kana iya ma zuwa da bisan ordinatorin ka ka ga abin da kake so ka aika in akwai kudin da ya kamata ka biya ka same shi in ka biya ana aika maka duk harkokin naka bai kamata ba ka tai ka ce dan kai dan wani ne ko kai abokin wani ne ko ni ko ka ce kai da fami in wani ne ka hito dan a samu a yi takardun da zahi wannan babu shi nan ga kamar yadda kana bin gaskiya duka samu abin da kake so
wato ba sabanin abin da ake faruwa a gida Afirka ba
na abin da yake faruwa gida wannan ko wannan ai ni ina ga a venir in Afirka wallahi abin kai yana da tsoro kwarai saboda ko kwa shekara biyu da na tafi ma wasu harkoki da nake so in yi sai da na biya sai da dole ne sai ka ba wani abu kafin ka samu harkokin naka wannan kun bai kamata ba
to amma abu gashi ku kun zo kasa irin nan Amurka inda ake aiki da gaskiya me zai sa ku ba za ku koma ku kwatanta irin wannan ko kuma ku rika kwatanta mutane irin waɗannan abubuwan ba kun gummace ku ci gaba da zamanan
saboda shine yanda na ga maka malama da hari insha Allah na koma nan zuwa wata biyu ko uku ba da in koma ba in zamana ne yanda nake gadi na tare da family na kuma duka mutahi ban ni da kaina ina so in yi kiran wani party na Niger insha Allah
to ka faɗa mana dadin zama Amurka cewa ana tsaye da gaskiya a duk abin da ake yi to menene wahalan zaman Amurka kuma
to wahalan zaman Amurka zan ce aikin dai ne you know aikin ne mutane da yawa dan nan ga in baka yi aiki baka ba biya ka to ban ce baka galka yi aiki mai ka samu kudi ba haka nan ne kawai culture in ne daban ba kamar Afirka ne ba da kana ga kowa wani kwazan ɗinka ko wani abokinka ko wani ƙaninka na zuwa ana damuwa kullum a zo a yi hira nan ga daban ne wannan
nan ba lokacin hira
babu lokacin hira sai lokacin aiki lokacin da ka zo gida kuma ka gaji
Yau ma kaman kullum lokaci ya daga mana hannu. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin ci gaba da tattaunawar da muke da bakon namu Bukar Abba Kwalo. Yanzu a madadin shi bakon namu Bukar Abba Kwalo dan asalin jamhuriyar Niger mazauni na Amurka a jihar Maryland sai kuma Caleb Getachew daidai da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta fari ta fito daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa, wanda take cewa muna yabawa dakarun Najeriya bisa ganin mujin kokarin da suke yi ƴan kwanakin nan na fatattakar masu zada kayar baya a wasu sassan yankinmu na Arewa maso gabas. Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci, amin. Sai kuma sakon Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi, wanda yake cewa ina kira ga mai girma gwamna Atiku Bagudu da ya hana korar kananan ma'aikatan lafiya na karamar hukumar mulkin birnin Kebbi, domin idan ba dora amarya kan doki ba bai kamata dora mata kaya ba. Samarwa jami'an tsaron Najeriya ƙarin makamai shine kawai zai kawo ƙarshen mayakan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya baki daya. Sako daga Hadiza matar mai kamiya Oje Kwatas Gombe. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Safara'u Haƙili zamani almajira malumfashi da Rabiulu ɗan siyasa ɗan fili malumfashi, wanda suke cewa haba 'yan majalisun Najeriya ku yi mabiyanku adalci kafin zaɓe ya dawo, don muna nan muna jiran ku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kiran gwamnatin jihar Bauchi bisa baiwa 'yan fensho kuɗaɗensu don sun shiga wani hali na hawula'i, wanda hakan ya janyo taɓarɓarewar karatun 'ya'yansu da samun abin sawa a baka. Allah ya sa wannan kuka nawa zai isa kunnen wanda ake buƙata. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Shaledi, Baucin Najeriya. Shi kuma Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da hukumar shari'a ta Najeriya ta ɗauka na korar wasu alƙalai guda biyu da ta yi saboda aikata ba daidai ba, tabbas wannan mataki ya yi mana daɗi, musamman ma mu al'ummar ƙasar. Allah ya ƙara taimakon gwamnatin shugaba Buhari. Hakika fitina da take ƙara kamari tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Najeriya wani babban abin takeici ne, gani yadda ɓangarorin biyu ɗan Juma da ɗan Jummai ne. Da fatan Allah ya daidaita tsakaninsu, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Prince Yawu Adamu Bulkacuwa. Daga ƙarshe sai wasiƙar Muhammad Suleiman garin Rijiya, ɗalibi a makarantar Findiga da ke ƙaramar hukumar Akku a jihar Gombe, wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna roƙon Allah ya sa ziyarar da shugaba Obama zai kai zuwa ƙasar Saudiya ta zama alkhairi ga ɗaukacin 'yan ƙasar da ma gabas tsakiya baki ɗaya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kin zuwa Juba babban birnin Sudan ta Kudu da shugaban 'yan tawaye Riek Machar yayi yau Talata, karo na biyu kenan cikin wannan makon, ka iya kawo tsaiko ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ƙasar wadda yaƙi ya daidaita. An sa ran Mr. Machar zai koma babban birnin ƙasar cikin makon nan don a kafa gwamnatin haɗin gwiwa da shi tare da shugaba Salva Kiir bayan shekaru biyu da rabi da aka kwashe ana yaƙi a ƙasar. Amma gab da wannan hidimar, Mr. Machar ya soke tafiyarsa zuwa babban birnin. Festus Mogae shi ne shugaban ƙungiyar ƙasashe da ke sa ido a kan yarjejeniyar zaman lafiyar. Ya kira taron gaggawa gobe Alhamis in Allah ya kai mu a Juba, wanda za a yi tsakanin gwamnati da jami'an 'yan tawaye da zama shawo kan wannan lamari. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe. Idan muka kuma Allah ya kai mu wato shirin mu na dare, za mu so mu ji ra'ayinku kan yunkurin da Majalisar Dattawan Najeriya ke yi na yin kuskure ga wani sashen dokar da ta kafa kotun ɗa'ar ma'aikata. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Kafin nan, a madadin Maryam Dauda da Tiziana gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Aiden Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.